لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز لهو الحمد لله من أبوديا الله ومنك وإن دبلات في دينوبة الحمد لله الآن من يوم من توكيد أزمينا إسلم وما من روكان تجيب بنجي يزميا تجيب أيوك مدمك يا وين تنفانيك وما دا يوكن أبوه ونبك يد ونزامينا غبا غبا مكمجيب ونين أزمين أيو تتورا مفانيكين تتلافيا الحمد لله ينقوى منا تجيب سورة آل عمران kuma har yanzu muna cikin kisan ghazwat Uhud yakin nan na Uhud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da abin da ya auku a ciki da kuma abin da ya gudana in ba manta ba jiya mun yi magana akan suwaye musulunci ya yadda aka kashe bayan musulunci dan mun ce bai halitta a zubar da jini musulmi ba sai ta hanya guda biyu muka ambata akwai ƙarin uku wanda ba mu ambace su ba wanda suna da muhimmanci mu ambace su don tunda mu ambace biyun su ma a san su shi ne mutumin da ya yi rijiya ya bar musulunci bayan shi musulmi ne za a kai shi wajen sarki ko alƙali ya nemi dawowansa zuwa musulunci in har bayan awa 24 bai dawo ba musulunci ya yadda a kashe shi hatan na rija sai kuma mutumin da ya fita daga cikin jama'a wanda yake ya raba kan jama'a ya fita to wannan musulunci ya yadda a kashe shi saboda kashe fitina saboda an bashi zai raba kan jama'a to saboda haka musulunci yake zai masa haƙƙi ne kika saboda na raba kan jama'a na hukunsu shi ne mutumin da ya zage annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya zage annabi fa ko ya tuba za a kashe shi, haka shari'a ta haddace. In ya zage annabi bai tuba ba ma za a kashe shi, ya fita daga musulunci. Dan duk wanda ya zage annabi kusan ya kare ta annabi ne, ya fita daga musulunci. Amma shi wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ce ya tuba ma za a kashe shi haddan. Wayannan su ne kawai mutum biyu da na kirga shi da kuma uku ya zo wanda aka sani a shari'a an yadda a kashe. Wannan ma idan ba wai kai makwacin sa ne kawai za ka je ka ce za ka yi za ka masa da hukuncin Allah, a'a, za ka kai shi ne gaban alkali, alkali ya zartar masa da hukunci ya dace da shi, sannan kuma a yi hukuncin a kan. Wannan shi ne ka'ida. To, Ubangiji ya ci gaba da yi mata bayani kan yake wanda bai nemi yardan Allah cikin jihadi ya tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje ya nemi yardan Allah, ba zai zama daidai da wanda ya gudu daga wajen jihadin ya bi kuma fushin Allah. Ba su zama daidai ba. Ubangiji yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin, wallahi kad hakika Ubangiji ya yi baiwa a bisa mu'minai, idh ba'atha fihim rasulan, a yayin da ya aiko manzo a cikin su, ya aiko musu manzo daga wata, zai iya aiko manzon balarabe ta ba na tsaye ko kamar yusufu ko kuma hajjinmu ko daga wani abu yake kuma dole a ji shi, kamar yadda yanzu ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe yake kuma a ji shi. Amma yake ya yi wa mu'minai baiwa, su mutanen Makka da Madina da Larabawa da sauran al'umma, yayin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su a kuma matsayin balarabe. Fihim rasulan, mandubin anfusihim, ai daga sasan daga cikin su Larabawa, wanda sun san asalinsa, sun san sa, sun san halinsa, sun san dabi'unsa, da aiko musu wanda ba su san shi ba, ba su san halinsa ba, ba su san daga inda yake ba, amma sun san shi. Yatlu alayhi, yana karantawa a gare su ayatihi, ayoyinsu na Qur'ani, wa yuzakkihim, kana yana tsarkake su, min darasi al-fadhi, daga kazantan nan na tabi'a na halaye marasa kyau, yana tsarkake su daga ciki, yana horonsu da kyakkyawan aiki, kuma yana haninsu da mummunan aiki. Ubangiji ya ce wa yu'allimuhumul kitaba, yana koyar da su alqur'ani, wal hikmata da sunna, yana koyar da su sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu ay wa innahum kanu sirwa sun kasance min qabli bisajihi, sun gabanin aiko shi fi annabin da fi dalalin mubin, suna cikin fata mabayyani, yayin da za su sassaka gunki da hannunsu kuma su bauta masa, ko kuma su kera gunki da dabino kuma su bauta masa, ko kuma su kera gunki da tafo da yumbu su bauta masa. Wannan shi ne matuƙar haja ko kuma bai halata. Awalamma asabatkum musibatun, ai yayin nan da musiban nan na kisa ta same ku a lokacin yakin Uhud, yayin da aka kashe 70 daga cikin ku ko sahabbai, sai kuka ce kuntum kad asabtum, hakika ku kun sami mislaiha tankanta guda biyu, bazarin abada, ai abadan ku kun kace kafirai 70 kuma kun rufe su 70, amma a wurin dan uwanku 70 kawai aka kace, ba'ai ka ga naku ya fi yawa sai kuka ce kullum kuka ce kuna mamaki anna daga ina ne haza wannan ko ma bai same mu ko wannan ta ina ne wannan ta bewa ya same mu ga annabi a cikin mu ga manzo Allah cikin mu a ce ko makafire sun samu nasara akan mu ta ina suka samu wannan nasara ubangiji yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun tsaya musu huwa min indi anfusikum shi daga wajen kayan ku ne ya yi da kuka saba umarnin manzon Allah kuka bar inda yake ku zauna to daga nan ne musiba ta same ku dalilin samun musiba anan ne kullum muke fadakar da kanmu cewa duk abin da yake samu da kuwa musulmai a ko'ina ne duniya su fara cikin kansu kafin su zargi wani dole akwai wani kurakurai da laifuffuka da aka yi wa ubangiji har ya yi fushi tsora wa ƴan uwa ko kuma ya tsora wa musulmai wani halin da suke ciki na jaraba dan Allah baya yi wa bayansa azaba haka kawai dole akwai laifi da aka yi da ya jawo wannan azaba in mutane ko kuma suka yi din wanda ya zama shi ne sababin fitina da bala'i da musiba yanzu ya kawo musu kamar yanzu halin da muke ciki a Najeriya kuma da nan Borno da ko'ina a Najeriya da halin da ake ciki za ka ga an ce ai arewacin Najeriya ana cikin hali kaza ana cikin hali kaza to da arewacin Najeriya ba haka take ba me ya kawo ta shiga haka dole akwai ne da muke yi a cikin ne wanda muka dena ne kuma da abubuwan da yake na shari da ban ma yi yanzu muke yi sai mu duba abubuwan da muke yi na alheri wanda da muke yi muka dena mu koma mu ringa yin kuma abubuwan da muke yi na shari wanda da ba a san mu da shi ba a arewacin Najeriya sai mu dena shi yanzu nan waɗannan abubuwa marasa kyau ɗin nan tun da kansu za su bada kamar bakin hadari ne yanzu nan zai waje ya bage saboda dalilin da ya kawo shi babu shi mun faɗi kaɗan daga cikin su a ran nan mun ji zagin madina yana daga cikin abubuwan da ya jawo mana bala'in da muke kuma muna nana tawa ne kullum saboda addini dan shi ne ummul habaibi a Najeriya gaba ɗaya tun Najeriya ba ta fada cikin fitina da musiban da yake kiduwa sai da aka fara zagin wani a kama sunan waliri bai ci ba bai sha ba a zage shi a kama sunan sahabi a zage shi a kama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rage masa daraja sai da mutanen Najeriya sun ta fara wannan sannan muka shiga wannan hali da muke to a duniya wannan yanzu nan za ku ga abubuwan da muke ciki ya canza a daina kafir da mutane musulmai wanda suke sallah da kalle shi ta cikin kafiri ko kuma wulatanci da iri iri a kuma girma masu iyaye kamar yadda muka saba duk da mutum ya su da daraja su sannan mu koma karanta su alburga su diwani su ishiriniya da sauran a shafa da sauran dai abubuwan da ake karantawa da yanzu alheri zai cika Najeriya kamar yadda ya cika sassa to shi yasa ubangiji yake wannan fa musiban daga wajen ku ne ba daga wajen wani ba ku kuka jawo kanku wannan musiba inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa kowane abu yana daga ciki ba ku nasara ko hana ku nasara yana daga ciki ɗauke wannan bala'i ko rashin ɗauke Allah zai iya ɗauke kar ku taɓa zaton cewa Allah ba zai iya ɗauke wannan bala'i kamar yadda ka san za a yi ruwan sama tak ya ɗauke haka Allah zai iya ɗauke wannan bala'i tashi da daddare mun kwana da shi da safe mu tashi tak babu shi amma mu koma mu koma Najeriya din ba alheri ba. Yau Tijani din ba alheri ba ba abin da ya kawo Najeriya. Yau Ibrahim din ba alheri ba ba abin da ya kawo Najeriya. Da sauran shekinan gabaki daya. Saboda haka mu girmama su mu yabe wanda ya cancanci yabo mu gode wanda ya cancanci godiya a cikin su to ta haka za mu samu alherin da ya kamata mu samu. Sannan kuma mu je da lokacin duka kanana da manya duk wanda muka sani kowa ya fi kowa sanin kanka ba wanda sai ka sanin kanka to laifin da ka san kana yi wa Allah kai kadai to ka daina shi ba sai wani ya zo ya hana ka ba ta haka za mu samu rahaman Ubangiji za mu samu kuma kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya ce wa man asabaku abinda fa ya same ku yawmal taqal jam'ani a ranar haɗuwar rundunar nan guda biyu bi Uhudin a hudu fa bi iznillah da ikon Allah ne ya sa ku kafirai suka samu nasara a kan ku har suka kashe musulmai guda 72 a cikin ku wannan da nufin Allah ne me yasa Allah ya haka wal ya'lam Allah dan Allah ya sani ilmu zuhurin ayya bayyana المؤمنين حقاً سواي المؤمنين جسيها وليسلم الذين نافقوا كما يبين سواي منافقين دنبا وقت الفناني بقوة تشي مؤمنين فلا أغاني نجسيها ولا أغاني نجسيها أما إنو على تجوه سحنني ذا أبنبل كمسلمين كرتي وكما مؤمنين كرتي كمؤمنين بنزا وكمنافق wanda yake ya shiga cikin rigar mu'mine amma shi ba mu'mine ba ne wato da lamu an ce musu su munafikan nan Abdullahi ibn Ubay lokacin da yaki yayi yaki musulmai suka gudu a Uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya yana kiran su yana cewa ku dawo mun ku al'ummar mu'mine ku dawo mun sai aka ce wa su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sun gudu da mutanensa to da suka gudu su ne Abu Abdullahi ya ji sun Abdullahi yake kiran sai yana cewa ku dawo fa ga annabi sun yana kiran mu koma wajen jihadi mu koma wajen yaki yake kiran su ta alau qatilu ku zo ku yaki fi sabilillah ku yaki a cikin saboda daukar sunan Allah ku yaki makiyan Allah shi ne su Abdullahi bin Salul sun suka ba da an faƙalu lau na'lamu al-qitala da mun iya yaki la atbanakum da mun bi ku mu ba mu iya yaki ba shi ne Ubangiji yake hamdu da kufuri su a ranar nan sun fi kusa da sunin kufuri da kafir fiye ma idin aqrabu su ne mafi kusanci minhum bil iman sun fi kusanci da kafirci a kan kusancinsu da imani yayin da suka gudu suka bar mu'mini a farkon yaƙi. Mun yi bayani a jiya ne ko shekaran jiya cewa yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manyan laifuffuka wanda Ubangiji baya so wanda yake gaban yaƙi ana yaƙi ya gudu ba a son wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma Allah ya hana ya sanya shi cikin kaba'ir soja yana gaban yaƙi ana gaban daga to cikin biyu ne ko nasara ko kuma shahada amma ba gudu da baya ba a so soja ya gudu ana so ya tsaya ko a yi nasara ko ya yi shahada amma ban da ya gudu ko ya je har da makaminsa wannan shari'a ba ta yarda da wannan ba kuma Ubangiji yakan yi wa sojan da ya yi haka azaba mai tsanani a kan haka in dai ba ya duba ya komo ya gyara abin da ya yi ba. Ya kuma yi na takwa biyu suna faɗa da fatunan su malai ta fi kulubihim abin da ba ya duba alamun kitala lam yattabi'uku ko da sun iya yakin ma ba za su bi ana son abu guda biyu a lokacin nan in ka ce yayi ka fita ayyaki da kai in kuma baka fita baka iya yaki ba ka fita ka tsara yawan musulmai saboda ka sai ku dan ku je wa su tsoro su gudu to duk wannan da su yi ba su ne su je nan din ba ba su je sun tsara yawan musulmai والله اعلم بما يكتمون الله shine masani da abin da suke koyewa ne nan nifaki na daga munafirci a cikin zuciyar na
alladina qalu liqwanihim wa qadu law qawuna ma qutilu qul fadra'u an anfusikum almaut in kuntum sadiqin لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
تو وبنجد يتي الذين قالوا سنة وإنن دا سكتشي لإخوانهم دا أنقوانسو وقد قعدوا عن الجهاد سنزونا سنكتشي آياتي سوء وإنن da suka fada law afauna da su dan uwan wannan da suka tafi jihadi sun bi ra'ayin mu wanda suka yi shahadan nan sun zauna su ma ba su tafi ba ma ku tulu da ba a kashe su ba to idan har maganan da suke fada haka ne in ji Allah to kun tagaya musu fadrahu ku tije ku koye an anfusikum da kayunan ku almauta in kuntum sari to ku da ba ku tafi ba ku zauna shekaru aru aru har abada mu gaba za ku mutu ba kaga zaman ku bai hana su mutuwa ba da ba su mutu ba da yanzu mu da muke zuwa makan nan da Madina da mun gan su ai amma sun mutu ashe zama baya hana mutuwa tafiya jihadi shi kuma baya sa mutuwa yasa aka ce sayyidina Khalid bin Walid da shi ya zama komanda yayi yaki cikin sannan aka ce ba inda ba karan takwasi ko tukan maji saboda jihadi fi sabilillah amma duk da haka bai mutu a wajen jihadi ba da mutuwa ta zo masa yana kan gaddansa zai rasu ciwon da ya same shi na rasuwa sai ya fara kuka yace yanzu shi Khalid ne zai mutu a kan gado bisikin sannan ba waje da tuka ko takwabi ya bari amma ya zo ya mutu a kan gado to kaga ashe ba yaki yake jawo mutuwa ba jihadi baya kawo mutuwa kamar yanda shi kuma zama baya hana mutuwa shi yasa Ubangiji yake idan da gaske ne su da ba su tafi ba saboda rashin tafiyan sannan ya sa ba su mutu ba to su hana kansu mutuwa mu gani in ji Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya ne cewa zama yana hana mutuwa Ubangiji yake wala tahsibanna alladhina qutilu kar ku zaci wa'annan da aka kashe fi sabilillah saboda ɗaukaka kalman Allah abwatan matattu ne bal ahyaun bal hum ahyaun sura yayyuni inda rabbihim a wajen ubangijin su kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake rayukan shahidai suna cikin tsuntsaye koraye suna kiwo a cikin aljanna shine wai da Allah ya ba su ni'ima suka ji daɗi su shahidai na Uhud nan da na Badar sai suka ce Ubangiji ya dawo da su duniya dan su yi wa ɗan uwansu bishara akan yin jihadi dan kasu zauna yi rabanci su gaya musu alherin da suka samu saboda su ma su yi kokari su samu sai Allah ya ce a'a komawa zuwa duniya bayan mutuwa babu shi amma ni zan fitar musu da sakonku zan gaya musu abin da kuke ciki to shine ubangiji ya fitu wannan aya a cikin qur'ani dan mu san halayen da shahidai suke shahidi wanda ya shahada saboda Allah na farko dai kaga Allah zai ba shi ceto cikin mutanen gidansa guda 70 zai ce don su kowanne mutum daga ciki ya tantance shi shiga wuta sannan Allah zai ba shi dama ya cece su kuma Allah zai aura masa matan aljanna ɗaya har guda 72 abinda Allah zai aura masa ke sannan kuma Allah zai sanya masa kande a kansa na haske kuma shahidi bai taɓa fasuwa ba a wajen da zai rasu sai Allah ya nuna masa mazauninsa a aljanna yana da darajoji da dama amma duk da wannan daraja da Allah ya ba wa shahidai kuma da abin da ya ba su dinnan annabi da suka dawo daga wani jihadi sai ya ce wa sahabbai yanzu mun dawo daga jihadi karami za mu je jihadi babba a wannan jihadi karamin kuma an kashe musulmai da dama an ci wa musulmai da dama ciwo ta ce rasulallah wani irin jihadi ne wani jihadi bin nafs jihadi da son zuciya wancan makiyi ne kana ganin shi ga ka gashi yana da takwabi kana da takwabi ko kuma yana da bindiga kana da bindiga ka harbe shi ya harbe ka to amma wannan makiyin a cikin ka yake ba dama ka dauki ba ka soke shi in kai haka ka kace kanka wannan ma kuma haramun to saboda haka sai ya za ka kace shi shine ta hanyar ibada da abubuwa dai wanda yake zikiri istighfari salati annabi da sauransu wannan jihadin shine jihadul akbar inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jihadi babba shi yasa jirinan mu suke cewa in kana so jihadi da nafsun ka fara mata da duk abin da kake kana so kar ka bata in ka ji ranka ta kallafa rai sai ta ci shinkafa yau me aka cin shinkafa gero to kaje ka so gero ka ci ai maka burabus kar ka ci shinkafa in ka ji kana son nama ka fiye ya lokaci ko gauta nama kake so sai ka ci a ni so gauta zan baki yau ka ki ba ta naman ka ba ta gauta to ta haka in saboda kamar yanda mai al-Burda ne ya faɗa an-nafsu tatfahil in tu'minu fushabba ala hubbi ghibari wa in tusimhu yanfatimu kace nafsu tatfahil shi nafsun nan kamar jinjiri ne in ka kace sai shekara uku ba zai daina shan nono ba zai ci gaba da sha ko shekara biyar amma in sai yayin shi yana kuka haka zai yi kuma ya daina to haka nafsun ma tana son abun za ka hana ta tana kusan abin da za ka hana ta don wato duk jihadin mutum take yi ba za ta fara cewa ka je ka yi ci haram ba ba ta yi direct ba ta fara maka haka farko dai ita halal za ta nuna maka tana so ka ga nama na kaza ai halal ne sai ta ce maka naman kaza nake so ka siya ka bani ko kuma nama rago nake so ko kuma nama akuya nake so ko kuma shinkafa nake so ko taliya nake so ko wake nake so ka ga wannan duk halal ne ta haka za ta fara maka to ka je ka siya yau ka kawo ka ba ta gobe ma sai ta ce ina so ma sai ta ce tana so to ranan da ba ka da kuɗi tacca ba ga abokin ka wani ba ne ka ci bashi a wajen ka tafiya mun ma to tun kana cin bashi har ka fara cin amana har ka fara sata har ka fara damfara har ka fara kaga ta je ka ta cikin wahalar to shi yasa abun da take so tun da farkon ma sai ta hana ta ba za ta fara to ubangiji ya ce su waɗannan shahidai ba mata su ba ne bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihin suna masu farin ciki bima ataahumullah da abinda ubangiji ya ba su min fadlihi na daga falalansa daukakan da ya ba su da darajar da ya ba su wa hum yastabshirun su suna mai masu bushara Shehu Ibrahim yana cewa shahidi da aka kashe shi da takobi shi shahidi ne amma shahidin da soyayya ta kashe shi wannan sadiki ne shahidin da takobi ya kashe shi shahidi ne yana tare da shuhada amma shahidin da soyayya ta kashe shi kuma sadiki ne kuma sadiki suna sama da shahidai a wajen Allah haka Allah ya faɗa Qur'ani ba siddiquna sannan ya kawo shi faɗa to saboda haka kai kokari soyayyan annabi da soyayyan Allah su kashe ka ma'ana ka mutu cikin son Allah ka mutu cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka samu muqamin siddiqiya wanda take sama da shahidi na takwami ma dan wajen yakin nan wani lokaci in ba ka yi sa'abuwa yaki na bindiga ko na takwabi ka ce ka fita jihadi to a shi ɗin ma shaitan yana yaudarar mutum ya zama na kuma ka rasa jihadin ma ka shiga fitina ku to kaga akwai misali wani jihadi sun fita jihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka je ana gumurzu gashi yana jarumta ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba gashi yana ta kashe kafirai da aka samu wani lokaci ana hutu sai sahabbai suna yabansa manzo Allah ya yi Allah ya ce duk su wani din nan san wuta ne ya gaya musu ya ce wani san wuta ne sai suna mamaki wani musulmi da yana jihadi yana abun nan ya zan yi to amma suka ce to inda annabi ne ya faɗa su sun gani sai suka zama da aka koma yaki suna jin su su gani me yake a ƙarshe sai suka je suka samu suna jin su suna jin su din gashi an sassare shi an ji masa ciwo amma bai mutu ba sai ya ja ciki ya ja jiki ya ja ciki ya koma ya tinda ba wanda yake ganin sa sai ya kafa takwabin sa sai ya kwanta a kai ya kashe ta to kaga abin da annabi sallam ya faɗa to waɗannan shi ya sa ni jihadi da nafsin sa ba tun da farko ya tafi jihadin da wannan din shi ya sa ya faɗa wannan hali to shi ya sa ake so mutum ya yi jihadi da nafsin sa ya zama shi abin da zai yi akwai ikhlasi a ciki saboda Allah to sai ya samu nasara sai ya samu wato nasara a kan makiya na zahiri ya samu nasara a kan makiya na batini su ne shaitan da duniya da nafsinsa da hawansa sun ya samu nasara a kan kamar kisan wanda Imam al-Ghazali ya kawo a cikin littafin sa yana cewa wani ne hamasa na addini ya same shi kishi na addini ta same shi sai ran ya dauki gatarinsa a kusa da shi akwai wasu arna suna bautan wani itace ne sai ya dauki gatarinsa ya ce ya za a bauta wani Allah shi yana nan sai ya dauki gatarinsa ya ce sai ya ji ya tare wannan itace bai kamata a bauta wani Allah shi yana nan ba ana bautan wani Allah lokacin da hamasa ta game ne da ya tashi sai shaitan ya tare shi a hanya amma a sukan mutum sai ce masa ina za ka je sai bawan Allah na ganka haka da gatari da abin nan kana ka hada zufa kana tafiya yi ta buɗin can mutane suna bautan wani Allah Allah ya halitta su ya ba su abinci yana ne saboda haka sai na gina tsari ita can nan sai za ka fi ta ka ya bawan Allah ka ya mana yanzu yanda yake ganin kan nan ka da damuwa da yawa ya ce je ne ya da ni na maka alƙawari kullum da tashi ta tashi ka ɗaga kulanka za ka ga dirhami guda bakwai ka tashi ka je ka yi bukatunka dinari bakwai kuma ka bar su ni da san je za su haɗu da Ubangiji. Yace ya ce je na yi alƙawari, yace ta suke nan sai ya bari. Da ya je da safe sai ya ɗaga fulo, da ya ɗaga fulo sai ya ga dinari bakwai kamar yin na masa alƙawari, sai ya je buƙatun. Da gari ma, rana na kudu da ya ɗaga sai ba kuɗi, sai ya sake yin fushi, sai ya ci gasarin sai ya sake haɗuwa da shi wannan yake ba a ciye mai ɗawa zan da muna tsaurin da ya ce ba a ciye mai ɗawa zan da muna tsaurin da ya ce ba a ciye mai ɗawa zan da muna tsaurin da ya ce ba a ciye da farkon masu yi da suka yi kokuwa sai ka da shaitan to sannan suka yi wannan ya je je ne ya to a yau kun sai suka samu kokuwa idan sai ya ce masa me yasa ranar farko da muka yi kokuwa na kaje kai kuma yau kuma ka zo ka kaje ni ce eh a ranar farkon na niyan ka da gaske ne kuma ihlasin ka saboda Allah ne kuma soyayyan ka da Allah da hamasar ka saboda shi yasa ba ni ba ko iri na dubu ne suka ci da kai a wakilin zaka kaje amma yau ka fito ne saboda na hana ka dinare bakwai ba saboda Allah ka fito ba saboda dinare mafi saboda haka na tada to shi yasa ake yaki da nafsu ko da'awa ta ce bi in ba ikhlasi abin da zai hana ka nasara cikin da'awar nasu ko jihadi ne in ba ikhlasi abin da zai hana ka nasara cikin jihadin nasu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabban ta cewa an dawo jihadul asghar za a je jihadin babba wannan yasarciri su suna masu farin ciki da abin da Ubangiji ya musu bushara da shi na samun cikinsa da kuma suna masu bushara din da shi na lamiyar haƙo bihin da waɗannan da ba su rikice su ba na daga ‘yan uwansu min halkihim a bayan su na daga mumine cewa Allah kun cewa ba tsoro alaihim a kan su wala hum yahzanun kuma su ba za su yi musu bakin ciki ba a lahira duka wannan babu shi ga mutumin da ya mutu wajen jihadi fi sabilillah jihadi fi ko saboda ka samu abun ko ka je ka kashe musulmai haka kawai suna zaune ba su yi maka komai ba hukumu kun kafiran kuma ba su yi maka komai ba ka je ka kashe su ba la yuhibbul fasad Allah baya son barna wannan sunan sa barna ba jihadi ba Allah baya din ya dena barna amma yayi kira zuwa Allah bi hikma kamar yanda Allah yake yastabshiruna suna yin bushara bi ni'matin da la tali amalihim da ayyukansu da Ubangiji ya min Allah daga Allah wa fadlin da dadi da zai yi musu a lahira Allah yana yi wa wasu daga cikin bayinsa da ayyukan da suka yi a ce za a tashi lokaci ba littafin sa a ce ya karanta sai ya dauki littafin nan yana karantawa sai ya ga ayyuka da dama da ba shi bai san ya yi ba amma ga shi a cikin littafin sa Allah ya rubuta cewa ya yi na alheri sai ce ya wannan ayyukan ba shi masa ya yi shiru haza min fadli wannan daga falala ya rubuta yana daga cikin falalan idan ka yi aiki ɗaya Allah zai baka goma in kai goma Allah zai baka dari yana ninkawa yana ninkawa to kamar yadda aka faɗa a falala na salati musamman ma na salati fati ka san ita salati fati ba abun da ya sanya take da makiya take da aba kanan da ba sai kasance wanda tana da alheri da yawa shaytan yana so ya hana mutane samun wannan alheri shi yasa yake so ya hana su yin ta sun yi ta za su samu adini saboda haka yake zuwa ya dakare hanyar da za su zo su yi ta yake musu ba kyau sai musu kaza sai musu kaza saboda musu a ransu abubuwan da ba a faɗe shi ba yake an faɗa saboda tasiri ta su samu adini abinda ake yi ibari da shi kullum a shari'a ba wai annabi bai yi abu ba annabi ya sai in bari kuma in ya hana sai ka sa da ya hana ai abin nan sai ka bari shi amma ka ce mini annabi bai yi abu ba saboda haka a daina wannan ba hujja ba ne a cikin shari'a ba a amfani ne saboda haka za ka ji suna ce maka misali ka ga salatin fati ko kuma salatin kowanne salati ma kai salatin fati idan kai a cikin hususiyar da ake faɗa wanda ke nan mu suka faɗa Allah ya malaika a surarsa a surar da guda ɗaya Allah malaika a surarsa guda 70 kowannensu kuma zai dinga yin salatin fati kuma kowannensu yin salatin fati nan a littafin ka za a rubuta cewa kai kai shi ne yana da cikin ba wa bayansa kuma yana daga cikin falalan salati da Ubangiji yake ba bayansa shi yasa ke dan baya so mutane su yi salati ba dai saboda ta su samu alheri mai yawa a ranar lahira yau sai mutu shi ga salati Ibrahim shi ne wanda annabi ya yi wancan annabi bai yi ba saboda haka a kar ai ba wanda ya yi salati Ibrahim annabi ba shi ya yi ba amma salatin fati ma ba wanda yake kuma ba shi ba salati ba ne na annabi ko kuma ba salati ba ne na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum ya zo yake maka wannan abun kuna magana da mutum sai ya maka a ai abun nan da kuke annabi bai ba zai ce maka a wannan ba hujja ba ne annabi ya hana ni shi ne hujja za ka tambaye shi annabi ya hana in yake eh ka ce a ina ya kawo maka hadisin ko ya kawo maka aya inda annabi kuma kar'a a abu na wani shi ne umarni amma cewa annabi kuma an zuwa ne gaga ana magana akan maulidi akan wazifa a kan menene a ce annabi zai yi su ba sai ga shi ana yin tahajjudi yanzu a ina annabi ya yi tahajjudi annabi bai taɓa yin tahajjudi ba sallar tahajjudi annabi bai taɓa yi ba kuma za ka ji a masallacin harami in za a yi sallar tahajjudi za ka ce salatul qiyam da wanda nafsi suka sami a faɗi wannan ba nafsi da yake in za a yi sallar tahajjudi da jari ya tashi ya ce wa mutane salatul qiyam dan a addini ba da ma sa faɗi abu tare a yau to idan nafsin su da kan haka to amma kamar yanda na sha faɗa kuma kamar yanda muke faɗa kullum mu a wajen mu salatul tahajjud yana da kyau ba ma hanawa ba ma cewa saboda annabi bai yi ba saboda haka tarayi ai annabi ya umurce mu da nafilolin dare saboda haka nafilolin dare tahajjud ya shiga ciki sai ai dai amma in sun ce da wannan siga da ake yin sa a ina annabi yayi ko wanda hakkun annabi yayi a ina suka gani nasu saboda haka babu to shi yasa ba za ka ci ba a itibari da cewa annabi bai yi abu ba a sai dai annabi ya hana in ka ce mun ka gani ina rike da sharbi na ka ce mun a annabi bai rike sharbi ba sai in ce a annabi ya hana kafin man ka baka nasi cewa a'a annabi ya ga wace ya ga wace sahabbai sun saba ba dan tambaye ta ne cewa annabi ya hana a rike sharbi annabi ya hana a yi wasifa annabi ya hana a yi lazimi a ina ya hana ina hadisi ina na wannan shine abin da za ku yi rinka yi kibari to wannan duka shine yasa yake wa fadlin muna bayani ne akan falala da za ta samu na kali a lahira za ta samu kali sai falaki sai ya ce a ji ta samu a littafin da Allah ya ce kai falaki sai biyon sai to sai a sani amma Allah ya ce falalan sai ya ce kai biyon to wa zai ce Allah me yasa ku kuma me yasa sai kai ya zai ce ba a ce Allah dan ne ko me yasa tun da ya ce kai biyon din nan kai biyon yasa sai ma da nan ya rab wannan abun ma zai ce kai shuru wannan haza min fadli falala ko malamai sun yi magana akai sun yi bayani akai shi ne mutum ne za ka dauko kafinta ka ce zo kai min kaure a gidana ko kuma rufe a gidana nawa za ka yi zai ce naira 1000 a yi ne yana aikin nan yana gumi yana saman nan yana yi bai gama ba wani zai zo ya ce maka salamu alaikum sai masa walin sallallahu alaihi wasallam ni ba ko ne sai sanin da zuwa na zo ne ina neman taimako saboda Allah sai ka dauki 5000 ka bashi to shi wanda ya dauki 5000 din nan ka bashi ne maka shi kuma wannan da yake san ka taso yana gumi ka shi 1000 za ka biya shi wannan shi ne kaga wannan min fasadika ne kawai daga falalanka ne ka bashi 5000 ba abin da ya maka kuma ba wanda zai yi gani wanda yake saman nan ba zai ce a ya ni ina maka aiki na gini ka za ka za za ka biya ni 1000 wannan ya zo bai maka komai ba za ka 5000 in dai shi ka ba shi 5000 sa abin da kuka yi kai ka gama wannan shine falala falalan ubangiji tana da yawa kuma su wa'annan shahidai suna masu farin ciki da falalan da za su samu na ubangiji wannan din Allah baya wofintar da ladan muminai kaga wancan falala ne kamar yadda muka bayani wannan kuma ladan aikin muminai su kuma zai ba su ladan aikin ba tare da an rage ladan aikin muminai ba za a ba su kamar yadda aka yi alkawari da su kowanne aiki akan daya za a ba ka goma wannan ba za a yi abin nan ba to ubangiji yana ba mu kisa abin da ya auku tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Sufyan bayan musulmai sun samu nasara a kan kafirai a ghazwatu Uhud sun kore su da suka je sai Abu Sufyan ne yake yaya za mu gudu daga wajen su bayan mun kashe musu mutum har 70 mun ji musu ciwo saboda haka za mu koma ku je ku ga manzo ku je ku ga Muhammad cewa gobe dama an yi yakin ran asabar sai su kuje ku ga musu ran lahadi gobe za mu sake dawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to a shirya a fita to kuma daga baya sai Abu Sufyan ya sake aiko musu yace a'a je ku kaya musu cewa za mu dawo mu haɗu da su a Hamra'ul Asad waje da ake ce da ita Hamra'ul Asad to da ya faɗi haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ko mu dai zan fita gobe nan ba zan zauna ba kuma kar wani ya fita da ni wanda bai fita da ni jiya ba a yau wanda su kare su fita da ni duk gobe kuma ga shi nan da yawa daga cikin sahabbai an ji musu ciwo an sassara su an kakkarya musu kafa da sauransu amma duk da haka suka ce za su fita tare da manzo Allah da lokacin fita Hamra'ul Asad ya kusa shine shi Abu Sufyan ya sake canjawa yace a ji a gaya wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa alƙawarin su faɗi kamar lokacin da suka yi yaƙi a Uhud nan su haɗu a Badar za su yi yaƙi wanda ya faɗi haka da lokacin zuwa Badar ƙarama ɗin ta kusa shikenan sai shi Abu Sufyan ya kira Na'im bin Mas'ud ya kira Na'im bin Mas'ud ya ce masa zan baka rakumi dubu a kan ka je ka tsoratar da Muhammadu da sabansa ya zama su suka ki zuwa yakin ba mu muka ki zuwa ka je ka tsoratar da su a kan kar su zo wajen yakin in ka je ka tsoratar da su har suka fasa zuwa sun ka zo zan baka rakumi dubu shine Na'im bin Mas'ud ya zo Madina da ya zo Madina sai ya samu manzo Allah da sahabbai ana ta shiri za a fita jihadi wajen Badar kamar yadda aka yi alƙawari da mutanen Makka to da ya samu sai ce musu kai na ai wannan tanadin da kuke yi kaɗan ne a kan abin da na ga mutanen Makka suke yi sun tanada muku jama'a jewa wallahi kar ku fita yakin nan ku ji tsoron su ku zauna shine sahabbai suka mayar masa da amsa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ai duk yawan su mun dogara da Allah Allah kuma shine wakilin mu za mu fita sai sahabbai da manzo Allah suka fita Badar suka je Badar akan alƙawarin da aka yi sai Allah ya jefa tsoro a zuciyan Abu Sufyan da kafiran Makka suka ki fita shine Ubangiji yake ba mu wannan labari yake cewa allazina tajahadu billah wa innan da suka anka kira na Allah da manzansa yayin da ya buƙaci su fita ke zuwa Hamra'ul Asad kuma daga baya ya nemi su fita ke zuwa Badar Sughra ba su ji tsoro ba duk da abin da ya same su a Uhud suka fita kuma da wannan abin da wannan ya zo yana tsoron da su min ba ma a sabon bayan abin da ya same su a Uhud lilladina ahsanu minhum Ubangiji ya ce ya tsawata da waɗannan da suka kyautata aiki a cikinsu suka fita wattaku suka ji tsoron mahalamatar rasul saƙa wa manzon Allah Ubangiji ya tanadi ajrun azimun la ya mai girma allazina qala lahum nasu sune waɗannan da mutane suka ce da su shine Na'im bin Mas'ud kamar yadda suka faɗa ya ce musu Na'im bin Mas'ud al-Asjali yake musu innan nasa ka sani Abu Sufyan da mutanen Makka sajjalahu lakum sun tanada gare ku runduna mai yawa don su yaƙe ku ba da sababin haka ku ji tsoron fita wajen su kar ku fita ku zauna sai me suka ce fa zadahum hadha alqawl wannan faɗi sai ya ƙara musu imanin billah ya ƙara musu imani da Allah wa yaqinan kuma da yaqini bi wa'adihi da alƙawarinsa wa qalu suka ce hasbunallah ai ubangiji ya ishe mu ni'imal wakil ma jalla abun dogaro wanda ya zama abun dogaransa Allah. Da suka faɗa ka sai suka je Badar din, bayan sun je Badar din fanqalabu sai suka dawo daga Badar din bi ni'matin da ni'ima min Allah, daga Ubangiji shine lafiya lau ba abin da ya same su ba kuma abin da ya cuce su, wa fadlin da kuma falala shine suka zauna a Badar suka yi ciniki suka yi siyayya suka siyar suka siyo suka dawo Madina lafiya kalau da riba na kasuwanci. Ubangiji ya ce lam yansakum su'un, wani abu na ɓacin rai bai same su ba daga wajen makiyi. Wattaba'u ridwanallah, suka nemi kuma yardan Allah wajen jin Allah da manzansa cikin fitan nan. Wallahu zu fadlin azim, Ubangiji ma'abocin falala ne mai yawa. Maulana Shehu Ibrahim yana cewa duk mutumin da yana da hasbun Allah tare da shi, kana ya bari wani abun bakin ciki ya dame shi, to shi ya jawo kansa. Saboda duk in ji shi radiyallahu anhu, duk wanda yake yin hasbun Allah 450 da safe da yamma, ba zai taɓa ganin bakin ciki ba ko kuma abin da zai ɓata masa rai ba. Ya ce ya ishe ka ba annabawan nan abin da suka faɗa kenan, Allah ya kare. In ka duba ya ce annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da namaruzu ya ɗauke shi ya ce zai jefa shi a majajjawa a cikin wannan wuta, mala'ika Jibril ya zo ya ce masa kana da buƙata, ya ce a wajenka ban da shi, ya ce to a wajen Allah ba, ya ce ina da shi, ya ce to ka roƙe shi mana, ya ce a'a ai sanin sahalina ya ishe ni hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ya ce abinda annabi Ibrahim ya faɗa ke Ubangiji sai ya mayar masa da wutan ta zama barzan wa salama. Saboda haka duk abinda ya damu musulmi ko ya damu mumini in ya riƙe hasbun Allahu wa ni'mal wakil, to Allah zai kubutar da shi, zai fitar da shi daga cikin wannan damuwa. Saboda haka jama'an mu halin da muke ciki a nan yanzu, sai ba wanda ya kamata ya riƙe hasbunallahu wa ni'mal wakil kamar mu. Saboda halin da muke ciki da kuma halin da ƙasar mu take ciki da kuma jama'an mu muke ciki, saboda haka sai mu riƙe wannan hasbunallahu. Karamin adadin shine wannan 450, amma in za mu iya mu yi shi dubunnai saboda halin da muke ciki, Allah ya fitar da mu da ƙasarmu gabaki ɗaya. Allah ya ƙara kare. To alhamdulillahi hasbunallahu wa ni'mal wakil, za mu kwana a kan hasbunallahu wa ni'mal wakil. To kuma za mu tashi insha Allah gobe daga inda muka kwana, tare da muna roƙon Allah ya ba mu lafiya, ya ba ƙasarmu lafiya, ya kare mu daga dukkan fitinu, kuma ya kare 'ya'yanmu daga musiban zamani da fashin imani da fashin musulunci da addini. Allah ya sa su zama musulmai ne cikakku, kuma su zama mu'minai ne cikakku, su zama kuma muhsinai ne cikakku, kuma su riƙe addininsu. Allah ya kare matanmu da 'ya'yanmu mata daga dukkan fitina. Allah ya biya buƙatun duk wani mai buƙata, wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye na alheri, Allah ya biya mana shi. Wanda ya ce mu yi masa addu'a a wannan wata, to Allah ya biya masa buƙatunsa na alheri. Wanda ma bai ce mu yi masa ba kuma ya dace mu yi masa ɗin, to muna yi masa addu'a bisa buƙatunsa na alheri, Allah ya biya masa. 'Yan uwanmu da suka rasu, annanmu da yayunmu, mazansu da matansu, duk muna roƙa musu gafara. Allah ya ji kansu, Allah ya ƙara musu rahama a mabancinsu. Iyayenmu Allah ya saka musu da alheri, malamanmu Allah ya saka musu da alheri, duk wanda ya yi mana tarbiya mai kyau Allah ya saka masa da alheri, shi ma Allah ya yi masa tarbiyan 'ya'yansa. Duk wanda ya ji tausayinmu shi ma Allah ya ji tausayinsa. Duk wanda ya ba mu shi ma Allah ya ba shi. Wanda ya hana mu shi ma Allah ya bashi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya kare kasanmu, Allah ya kare kasanmu, Allah ya kare jiharmu, Allah ya kare garukanmu, Allah ya kare gidajenmu, Allah ya kare jikunkunanmu. Allah mun baka amana rayukanmu, mun baka amana addininmu, mun baka amana imaninmu, mun baka amana masallatanmu da gidajenmu. Allah ka kare mu a cikin tafiyarmu da zamanmu. Allah ka ba mu alherin wannan wata. Allah ka kara mana haske a cikin abin da muke yi duka. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal hatim lima sabaq. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi ya qadir ya mujtahid al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.